harkanmu da saduwa a darasi na hudu a yau ranar hudu ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna nan a cikin darussan farko na wannan sura mai albarka, suratul Isra, kuma muna nan akan ayarta ta farko wadda jiya muka yi bayani akan Asra. Yau kuma da yardar Allah za mu yi bayani akan bi'abdihi. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
المسجد الأقصى.
إلى المسجد الأقصى.
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
نعم.
إنه هو السميع البصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سركي يا تبتغى أبنجي ونندا يتفير دباوانسا أتكين تفير دري واتو دباوانسا أتكين ولي تفير أتكين ينكين دري من المسجد الحرام دقى مسلاتي من الفرما إلى المسجد الأقصى زوا مسلاتي ميسونا المسجد الأقصى. Wannan masallacin alladhi barakna haulahu, wanda muka yi albarka a kewaye da shi, linuriyahu min ayatina, saboda mu nuna masa daga cikin ayoyinmu. Innahu huwa as-sami'ul basir, lallai shi Allah shi ne mai ji ga dukkan komi, kuma shi ne mai gani ga dukkan komi. A cikin wannan aya, bayan fassararta da tafsirinta, mun ji bayani akan girman Allah da tsarkake shi da cancantarsa akan wannan tsarkakewar daga bayinsa, da har ya sa Allah ya ce subhanalladhi, kuma ya buɗe wannan sura da wannan tasbihi na girmamawa ga kansa. Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a tsarkake shi daga dukkan aibi da dukkan tawaya. Shi yasa duk lokacin da aka faɗi wani abu na tawaya, ko wanda aka faɗa a harshe, ko wanda aka aikata da gaba, sai Allah ya ce subhanahu. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce idan aka ce yana da ɗa, waja'alu lillahi, wato idan aka ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa, wa qalu ittakhadha Allahu waladan, sai Allah ya ce subhanahu. Allah ya tsarkaka a ce yana da ɗa. Shi yasa idan aka yi masa shirka, sai Allah ya ce subhanahu amma yushrikun, ko subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ga abin da suke yi masa shirka da shi. Idan kuma duk wani abu na tawaya da za a jingira ga Allah, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tsarkaka. To haka kuma idan Allah maɗaukakin sarki wani aikinsa da yake nuna buwayarsa da ɗaukakarsa, shi ma sai a ce da shi subhanahu, sai a ce Allah ya tsarkaka. Kamar nan ai kaga aiki ne Allah ya yi da kansa, aiki na girma, wanda in ba mai girma irinsa ba, ba wanda zai iya wannan aikin. Shi yasa ya ce subhana alladhi asra bi'abdihi, wanda ya yi tafiyar dare da bawansa. Jiya mun yi bayani akan hadisai wanda muka haɗo su, muka dunkule su a wuri guda, na yadda aka yi wannan tafiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tafiyar Isra'i, da kuma yadda aka yi mi'raji da shi daga kasa zuwa sama har ya kai kololuwar sidratul muntaha kuma ra'a min ayati rabbihil kubra sannan ya gama ya dawo a darasin yau ne zamu ji me ya faru bayan ya dawo kuma waɗansu darusa da fa'idoji zamu koya daga wannan tafiyar don ba labarin ne muhimmanci ba me zamu koya daga labarin shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana duk labarai na annabawa Allah yana gaya mana ne domin ya karfafa mana zukata domin mu ji abin da ya faru da su mu kuma mu san ta yadda zamu girmama Allah ta hanyar yin koyi da su wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak sannan kuma a cikin labaran annabawa akwai darusa da daukan izina da fa'idoji laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab yanzu yau zamu dauki bi abdihi da Allah ya ce yayi isra'i da bawansa me yasa Allah madaukakin sarki da zai nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce masa bawa saboda mafi girman martaba da mutum zai kai idan ana magana ga ubangiji shine a ce masa bawa idan ana magana akan wani kuma cikin halittu to shine a nesantar da kai daga bauta amma ana magana akan Allah to yawan kusantar da kai ga Allah shine kusantar da kai ga ita bautar saboda dama bautar ce ta daukaka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wata daukaka a wurin ubangiji da ta wuce masa kasancewarsa yafi kowa bauta a cikin bayin Allah babu wanda yafi kaskantar da kansa da yi wa Allah hidima a cikin halittun Allah kaf kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama yafi kowa zama dan gata ko kai kake da yaya wanda yafi kula da kai shi zaka fi so ko kai kake da bayi ko barori ko ma'aikata wanda yafi tsayawa ga aiki da gaskiya shi zaka fi so don haka Allah yafi son sa ne saboda yafi kowa tahqiqul ubudiyya tabbatar da wannan bautar shi yasa kuma Allah madaukakin sarki duk inda yazo magana akan darajar sa to sai kaga Allah madaukakin sarki ya jingina shi ga bauta anan mun ji yadda Allah madaukakin sarki da yazo magana akan isra'in sa sai bai ce subhanallazi asra bi nabiyihi ko bi rasulihi ko bi habibihi ba duk da cewa duka haka ne amma sai yace bi abdihi saboda sune a'zamu sifatihi sallallahu alaihi wa sallam bin nisbati ila rabbih sannan kuma yana daga cikin abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wannan yabo da laqabi da Allah ya masa na bawansa shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yafi nuna wa Allah girmamawa da kaskantar da kai duk wasu halittu cikin bayin Allah da ka sani suna da kaskantar da kai ga Allah ko cikin dan adam ko cikin dabbobi ko cikin aljannu ba wanda ya kaskantar da kansa gaban Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya tabbata a cikin hadisi cikin musnad da Imam Ahmad daga Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi wata rana suna zaune suna magana da mala'ika Jibrilu sai Jibrilu ya daga kai sama sai ya ce da shi ya Muhammad ga wani mala'ika nan ya sauko tunda Allah ya halice shi bai taba saukowa duniya ba yau ne farkon shigowar sa duniya me yazo yi yazo gare ka ne Allah ne ya aiko shi shikenan yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi ya Muhammad arsalani ilayka rabbuk afa malikan nabiyyan yaj'aluka am abd aw abdan rasula yace Allah ya ce in zo in gaya maka ne shin kana so Allah ya maida kai annabi wato kana so Allah ya maida kai wato malikan nabiyyan mai mulki amma annabi kamar irin abinda aka bawa annabi Sulaimanu kai sai a baka fiye da wannan a baka mulki na komai da kowa waɗanda suke rayuwa a duniya sannan kuma ka zama annabi wannan kake so Allah ya ce in kana so gashi yanzu za a rubuta ma koko kana so ka zama abdan rasula bawa cikakken bawa mai nuna kaskanci kuma manzo mala'ika Jibrilu sai dan bashi satar amsa yace masa tawada li rabbika ya muhammad yace nuna kaskancin ka ga ubangijinka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la bal abdan rasula yace a ni abinda nake so shine Allah ya maida ni bawa kuma manzo mai nuna kaskanci gaba ga ubangiji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa irin ta bauta shi yasa ka ji a cikin rayuwarsa akwai shan wahala akwai taskwara duk shi ya zaba inda ya ga dama da sai ya zama sarki mai mulki sai ya aika kowane gari da aljanu su je su yi fata-fata da gari in ba su yi imani ba waɗannan kafirai da suka dame shi a lokacin ke zai sadu a yi ta tsitsin kawuyoyinsu duk abin da ya ga dama da sai ya yi amma sai ya ce shi ba wanda yake so bai zama bawa ordinary mutum kamar yadda kowane mutum yake daga cikin bayin Allah amma Allah ya bar shi da manzancinsa amma da kaskancinsa a gaban Ubangiji sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an taba ana masa kirari irin kirarin nan mai fasa kai ana ce da shi ya sayyidana wabna sayyidina ya shugaba dan shugaba babba dan babba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace dakata bana son wannan la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam kada ku yi shishigi wajen zakewa wajen ambatona da yabona a gabana irin yadda annabi isa dan maryamu mutane wato mabiyansa suka yi masa har ma suka zo suka ce shi Allah ne ko dan Allah yace inna ma ana abd ni bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu in za ku yabe ni ku ce bawan Allah manzon Allah amma ni duk wani yabo da ya wuce wannan karku bana bukata Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk abinda yake nuna alamar isa da kasaita manzon Allah baya so sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai ci abinci yana dan kishingi daya gaji ana kawa sai tashi sai ya zauna ya miƙe sai fara cin abinci aka ce masa ya rasulullah baraka dan ci gaba da hutawa ba yace a kulu kama ya akulul abd ni in zan ci abinci na so in zauna irin yadda bawa yake zama sai ya zauna irin gurfana din nan sai rika cin abinci kamar in ka ganshi zai zama abin tausayi wanda zai nuna alamar shi bawa ne a gaban Ubangiji yace wa ajlisu kama yajlisul abd ni idan nazo zama na fi so in yi zama irin zaman bayi bana so in yi zama irin zama na kasaita ko na sarakuna kamar yadda kuma ya tabbata a cikin al-mustadrak ala sahihain na al-imam al-hakim an-naisaburi wanda kuma ya inganta shi daga ibnu umayr shi kuma daga nana aisha yace sun zo suka samu nana aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da ita ya matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirina bi a'jaba shay'in ra'aitihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallama ki bamu labari mana a cikin zaman ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da yafi burge ki wanda ba za ki taba mantawa ba fa sakatat sai ta shiru can sai ta ce wata rana cikin dare sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi firgit sai ce ya Aisha zarini ata'abbadu al-lailata li rabbi ya Aisha barni mana in bauta wa ubangiji na a yau ina so in ware lokaci na musamman in nuna wa ubangiji na cewa lallai ni bawa ne qultu nana Aisha sai tace da shi ya ma'aikin Allah wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma sarraka tace ni ina son zama da kai muyi hira ina son zama kusa da kai to amma ina son abin da kai kuma kake so kai kana so ka gana da ubangijinka ni kuma ina so in gana da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki hakuri ya Aisha sai ya tashi yaje alola yaje ya fara sallah take cewa falam yazal yabki hatta balla hajarahu ya rika kuka yana sallah ya rika kuka yana sallah sai da kirjinsa hatta balla hijrahu har sai da kirjinsa ya jike da hawaye qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu tace ya ci gaba da kuka har sai da gemunsa duka ya jike har yana diga qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ard tace ya ci gaba da sallah yana kuka kuka bai tsaya ba har sai da ƙasa ta jike. Faja'a Bilalun yu'adhiruhu bis-sala, ya ci gaba da wannan har zuwa lokacin da Bilal ya zo ya ce masa lokaci yayi ka fito ayi sallah. Yana sallah yana kuka. Falamma ra'ahu yabki, da yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka, sai ce ya Rasulullah lima tabki wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya ma'aikin Allah, akan me zaka yi kuka? Kai dan gatan Allah, Allah ya yafe maka na baya, ya yafe maka na gaba, akan me zaka yi kuka? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa afala akunu abdan shakura, shin ni bazan zama bawa mai yawan godiya ba? Laqad nazalat alayya laylata aya, an saukar mun da wata aya a cikin daren nan. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, tir da wanda ya karanta wannan aya amma bai tsaya yayi tunani akan girman Allah, ya kaskantar da kansa a matsayin bawa ba. Ayoyin inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi a suratu Ali Imran. Wannan dai duka dalilai ne da suke nuna cancantar sa ga Allah, yace masa subhanallazi asra bi abdihi. An fahimta? Wannan ya nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, kuma bawan Allah irin wanda babu kaman sa. Allah ka ƙara salati da salama gare shi. To a cikin wannan tafiya mai daraja da yayi, akwai darusa da ya kamata mu hada mu tashi da su. Ga waɗanda nayi kokarin cirowa saboda lokaci guda 12. Darasi na farko, azamatullahi azza wa jalla ala khalqihi wa qudratuhu ala kulli shay, yadda Allah madaukakin sarki yake da girma a saman halittunsa, da yadda Allah yake da iko akan duk abin da yake so. Yadda Allah ya fara wannan sura, kawai kai ka san Allah yana nuna maka girmansa ya wuce iya tunaninka. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram, abubuwan mamaki da zaka ji a cikin wannan duka Allah ne ya gudanar da su, kuma shi ya so ayi haka. Yadda zaka gane girman Allah shine yadda ya aiko mala'ika. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya roka ba, shi bai ma san me Allah yake shiryawa ba, kawai yace ka zo, Allah yana neman ka. Wannan ya nuna Allah shine ubangijin fa da gaske, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne da gaske. Aka taje shi yana bacci, zo mu tafi. Yaga an tafi da shi, aka ce masa nan ne Baitul Maqdis, yayi sallah a ciki. Aka ciccibe shi aka tafi da shi sama, shi kawai yaga ana ta yi ne, yaga abubuwan mamaki da suka tabbatar masa da sanin wane ne ubangijinsa sama da sanin sa a baya. Wannan yana nuna maka cewa abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani na abun mamakin nan, kar su sa ka ji mamakin shi Annabin, ka ji mamakin ubangijinsa. Ina fata ana fahimta. Shi kan ai komai da shi aka yi asara, Allah ne ya yi komai. Bai ce sarki ya tabbata ga Allah wanda Annabinsa ya yi tafiya ba, a'a, sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar da Annabinsa, ai bawansa. Ina fata ana fahimta. Kuma tunda ya ce bawa, komai sai yanda aka yi da shi ne, duk abin da ka ji an yin nan, shi ya sa in aka ji ma sai ya tambaya, ce menene wannan, sai a gaya masa nan kuma wannan wane ne. Wannan ya nuna maka girman Allah. Sannan irin tsarin da ya je ya gani na mala'iku kaɗai ya ishe ka ishara. Duk annabawan nan da ya gani haka Allah ya ajiye su, warafa anahu, an ce wane zo ka zauna a nan. Ai Annabi Idris bai isa ya canza inda aka ajiye shi a sama ta hudu ya dawo ta uku, ko ya haura sama ya je ta biyar inda Annabi Haruna yake ba. Haka Annabi Musa, ai bai isa ya kira Annabi Haruna a nan duniya ya ce wa Allah ya bar su tare su yi aiki, amma a can sama sai aka ajiye Haruna a ƙasa, shi yana sama, bai isa a ɗauko Annabi Haruna ko shi a dawo da shi zauna tare ba. Amma Allah ya ga daman ya haɗa Annabi Isa da Annabi Yahaya a wuri ɗaya, kutancinsu ai bai kai tsakanin Annabi Musa da Annabi Haruna ba, amma ya raba su. Ya nuna Allah shi yake yin yadda ya ga daman, yadda tsarin sama yake haka ya kamata tsarin ƙasa ya zama ba. Irin a sallama wa Allah komai sai yadda ya ga daman, shi yasa ɗan sama suka zauna lafiya, saboda sun yi wa Allah yadda yake so. in kaga abubuwan suna wargajewa a ƙasa me yasa saboda mutane sun ki yin yadda Allah yake so wallahi da mutane za su zauna lafiya da Allah sai abin da yake su yi sai abin da ya hana su hanu wallahi da za su ji dadi irin yadda ƴan sama suke jin dadi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فائده تبيو بل ان تنبهيكم ان دوكي منزل الله صلى الله عليه وسلم daga gidansa daga masallacin Allah mai alfarma aka tafi da shi baitul maqdis daga baitul maqdis aka cicibe shi aka yi sama ina zai je wurin waye zai je wurin wa wurin ubangiji sa aina a sama aka je sama ta daya aka wuce ta biyu har ta bakwai nan ma aka sake wucewa aka je sidratul muntaha a wurin ne inda ubangiji yake ubangiji yana sama ashe ubangiji a sama yake sama da komi da kowa wannan afili yake shi yasa dukkan al'umman musulmi na zamanin farko da na zamanin ƙarshe sun yi ijma'i cewa ubangijin su yana sama komi kuma yana ƙasa babu wanda ya saba da wannan sai waɗanda ƙwaƙwalwarsu ta toshe ko shedan yayi wa hankalin su barbara suka karbi maganganun waɗansu karkatattu waɗanda su ne suka fara cewa Allah ba a sama yake ba ba a taba samun wanda yayi jayayya cewa Allah ba a sama yake ba sai bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 200 da wani abu aka samu wasu da ake ce musu ƴan jahabiyya su ne waɗanda suka fara fadar haka ina bin ka bashi ko cikin tarihin annabawa a baya ko cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na sahabbansa ko na tabi'ai ko na al-a'immatul arba'a da muke bin masabobin su idan an taba samun wani mutum daya da ya taba fadar wata magana ta kokonto akan cewa Allah ba a sama yake ba don Allah ta nuna mu mutum na farko da ya fara kawo shakka akan ubangiji har ya rikita kokwalan mutane shine wani da ake ce masa Al-Ja'ad ibn Dirham sai almajirin sa wanda ake ce masa Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi ya karbi maganar bayan an kace Al-Ja'ad sai fara yada ta shi kuma Al-Ja'ad ibn Dirham haduwa yayi da waɗansu mutane waɗanda ba su yarda da Allah ba da suka yi munazara da su sai suka kure shi sai suka sa masa shubha waɗansu ƴan India yanzu kai ka zauna kana bauta wa wani yanzu ubangiji in ka ce kana bauta masa ai duk abin da yake nan kan ana tabawa duk abin da yake nan ana ji duk abin da yake nan ana gani duk abin da yake nan ana sansanawa duk abin da yake nan ana dandanawa waɗannan alhawasul khams wannan organs of sense din akwai guda ɗaya da ya taba nuna ubangiji ka taba jin sa yana magana ka taba ganin sa an taba dandana shi an taba sansanawa da hanci akwai wannan yace babu suka ce to duk abinda ba haka ba ai babu ne yace gaskiya ne ba shikenan suka rikita masa kokolwa sai zai fara gaya wa mutane kafin yayi haka da yaga an rikita shi sai yace kai shi yanzu bai ma yarda da wani ubangiji ba bari ya zauna yayi shawara sai zauna yayi kwana 40 yayi ridda baya sallah baya bautawa kowa waina tunani da ya gama tunanin ran da ya fito sai ya ce kai akwai Allah amma ba irin Allah da kuke faɗa ba baya nan baya can baya sama baya ƙasa baya gefe baya hauni baya dama kuna fahimta ko kuma bayi da suna kuma bayi da sifa ha kawai yake ka ce kawai akwai Allah sai ka yi shuru duk wani ƙarin bayani karka yarda da shi sai fara yaɗa wa mutane wannan abin da ya ji a wurin arna kuna fahimta ko sannan sai zai ce ayoyin alqur'ani da yawa akwai gyara a kansu yace ta ya za a ce wa kallamallahu musa ta Allah yayi magana da annabi musa ai in ka ji wani yayi na magana to mutum Allah ko ba mutum bane. Ya za a ce wa takadallahu Ibrahim khalila, Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin bada dai kamar aboki, kana zo kamar da shi, sai ce Allah bai haka ba. Ba ruwan Allah da annabi Ibrahim a matsayin khalil, ba ruwan Allah da annabi Musa a matsayin khalil. Sai fara yada wannan, yace inda zan samu daman da zan yi kuskure ma waɗansu ayoyin Qur'ani da zan yi, amma tunda ba zai yi ba to ku karanta su kawai, amma kar ku yadda da ma'anar. Kuna fahimta ko? Sai sarkin zamanin sa ya kamo shi, ce da shi wannan abin da kake faɗa yana da hadari, ya tara malamai yace ku yi bagara da shi, aka kure shi ya kasa tabbatar da hujja, aka tabbatar masa wannan abin da kake yadawa kafirci ne ba addinin musulunci ba, yace shi ba zai bari ba. Sai malamai suka ce wannan hukuncin sa kisa yayi ridda, kuma ya sa mutane da yawa sun yi ridda, kuma yana muharaba da Allah da manzonsa. Allah ko ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu, do aka kashe shi zakai. Sai kama shi ya daure, sai jira sai ranan sallar layya, yasa aka daure shi irin yadda ake daure rago. Sai hamun bari ya hudu ba, sai ce ayyuhan nas, ya ku mutane, yace yau ne ranar sallar layya, yace dahu bi dahayakum taqabbala Allahu minkum, kowa ya je layyarsa Allah ya karba. Yace fa inni mudahhin bil ja'd ibn dirham, ni zan yi layya ne da al ja'd ibn dirham, li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. yace ni zan yanka shi in yi ragon layya da shi, saboda ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba, kuma Allah bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalili ba, wannan ƙarya ta Allah ne. Allah kuwa ya daukaka gabarin maganar ja'ad, sai sauko daga munbarin sa aka gyara masa wuyan alja'ad, ya yanka shi kiris. Malamai suka yi kabbara suka ce abinda kai jihadi ne. To bayan ya mutu, sai almajirinsa shi kuma Jahm ibn Safwan, sai ya fito da abun, sai ya hijira daga nan garin, sai ya koma wasu wurare, sai je ta yadawa. To sai ta zama aqida mai zaman kanta, sai aka sa mata suna da sunansa shi Jahm, sai ake ce mata Jahmiyya. Kuna fahimta? Su ne farko a tarihin musulunci wanda suka fara cewa Allah ba a sama yake ba. Duk wanda ya faɗa daga baya, a bayansu ya ji. Shi yasa ko manya-manyan malamai na aƙidoji waɗansu suke bi da ba aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a ba, a wancan lokacin ba su yi musu akan wannan siffar ba. Kaman Abul Hasan Al-Ash'ari, ko shi bai yi musun maganar siffar Allah ta al-uluwu dhat ba. Shi yasa kuma dukkan mazhabobin da muke karantawa din nan na fiqhu, limamansu akan wannan aqidar suke aqida ce guda daya ta Ahlus Sunna wal Jama'a, ba wata rikitarwa a cikin ta. Shi yasa a cikin littafin risala da muke karantawa, ai ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka yi aiki wa mazhabar Malikiyya shine shi wanda ya rubuta littafin risala. To a cikin sa za ku ji a cikin muqaddimar sa tun a shafin farko yana magana akan Ubangiji, sai ce wa annahu fawqa 'arshihil majid bi dhatihi, haka ne ko? Yace Ubangiji yana saman al'arshinsa da zatinsa, wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, amma yana ko ina da saninsa, saninsa yana ko ina, ganinsa yana ko ina, jinsa yana ko ina, amma shi kuma yana sama. Ina fata ana fahimta wannan abin da yake nufi. Shi yasa duk cikin Alkur'ani in ka ji Allah ya ce yana ko ina, to zaka ji ya ce ji ko gani ko ilimi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah yana tare da ku a duk inda kuke. Sai ka dauko ayan daga farko cewa Allah yayi alam tara, ay alam ta'lam, haka ne ko? Annallaha ya'lamu ma, alam tara annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa, kaga sai da yace annallaha ya'lamu, sai da magana akan sani. Ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim, farkon ayar da ya magana akan sani karshe ta yi magana akan sani da yace yana tare da ku ashe yana nufi bi ilmihi kenan kamar yadda mai risala ya faɗa ina fata ana fahimta haka inda yace wa annabi Musa yace innana naqabu an yafruta alaina aw an yatgha muna jin tsoron karfa mu je ga fir'auna yaje yayi mana ta'addanci sai Allah yace la takhafa kar ku ji tsoro innani ma'akum ina tare da ku sai Allah yace asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ashe da ina tare da ku ba ina nufi yana tare da su da gangan jikin sa ba Allah ya fi karfin ya shigo cikin wannan duniyar ya zauna da mu yanzu ka ji sammai ka ji abin da muka ji na abun mamaki akan Allah kuma ka ce Allah kuma yana cikin nan duka haba ai Allah ya daukaka ga wannan Allah ba'inun al-khalqihi Allah baya hade da kowa daga cikin halittun sa su sammai da kasar dukkan su ai ciki ne shi kuma Allah ba zai shiga ciki ya zauna ba ina fata ana fahimta saboda haka Allah yana daukaka ya daukaka a saman komi da kuma kowa wannan sama in ka wuce ta akwai sammai ka wuce ta har zuwa sidratul muntaha ka wuce ta sai aljanna ka wuce ta sai al'arshi to daga al'arshi kuma babu komi sai ubangiji ina fata ana fahimta wannan shine abinda aqidar musulunci ta tabbatar kuma wanda tun zamanin tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har arna sun yadda da haka Allah ya ce mana a cikin alqur'ani fir'auna ma ya ce akan shi sama yaje yaki da ubangiji ashe ya san Allah ubangiji a ina yake a sama yake wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba Allah ya ce fir'auna ya ce ya haman wazirina a gina mun wani katon dogon soro mai tsayi ina so in yi tafiya cikin hanyoyin sama zan je wurin ubangijin annabi Musa ashe ya san ubangijin annabi Musa a ina yake sama shine yake kasa suke ta shirme na fata ana fahimta shi yasa a cikin wannan al-Imam al-Tahawi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Hanafiya tunda wannan ita ce aqidar yace a cikin Isra'i da Mi'raji mun gane cewa haƙiƙa ubangijin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sama yake shi yasa da Allah zai gayyace shi ya je wurin sa ai wurin zai je ai na yaje a sama da Allah madaukakin sarki yace ya daukaka Annabi Idris wa rafa'nahu makanan 'aliya sai kai shi can kusa da shi sai kai shi ila sama da Allah ya ce wa Annabi Isa zan dauke ka inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan wato qabiduka zan karbe ka kuma zan daga ka zuwa gurina sai da shi ina sama mala'iku idan Allah zai turo mala'ika jibril ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina yake zuwa daga sama daga wurin waye zo daga wurin ubangijin sa yazo idan mala'iku za su sauko a daren lailatul qadri tanazzalul mala'ikatu waruhu fiha bi'inni wa bi'inni rabbihim daga ina suke saukowa daga sama idan ka zo yin addu'a haka kake yi ko haka in kai haka kana nufin meye sama ko wanda ba musulmi ba in ya buga ball sai ball din ba ta ci ba sai ga haka me yake kallo ai kowa a cikin fitirarsa ya riga ya gane wannan kuma kowa ya san ace sama daukaka ne kowa ya san duk abin da yake sama da kai shi yasa Allah ya ce mala'iku yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su da yake sama da su duk wanda aka ce yana sama da kai ya zama abin tsoro ina fata an fahimta sannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya gana da ubangiji a sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ashe in an ce sama ba ana nufi a cikin wannan saman bane saman komi ne karka dauka an ce sama ana nufi a cikin wannan saman balle ka ce sama ta rufe shi a'a yana saman ita saman ne an fahimci wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ake cewa yana da daukaka ta zati da daukaka ta kudura da daukaka ta sifa sifarsa ta daukaka akan sifar kowa sannan power sa ta fita kowa sannan zatin sa kuma yana sama kowa yana kasa na fata ana fahimta kuma wannan shine abinda zai fi daukan ma'anan da kake ce Allahu akbar Allah ya fi komai girma amma in kace Allah ba a sama yake ba to ba za ka iya tabbatar da asalin wannan girman na zati ba so da girman zati shine kace komai yana kasa shi kuma Allah yana sama da komai kuma komai yana ƙasa kuma Allah ya wato ahata bi kulli shay'in ilma ya haƙiƙiye su a wajen ilimin sa gaba daya sannan kuma wallahu bi kulli shay'in muhit sannan Allah ya kewaye komai yana sama da su kuma duk suna ƙasa shine ma'anan anta zahiru falaysa fawqaka shay haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kirani kai ne na saman da babu wani abu a samanka an fahimci wannan abinda zai ƙara tabbatar maka da wannan shine da yaje Allah ya bashi sallah da yazo dawowa zai sauko ya dawo gida sai ya samu annabi Musa sai ya ce koma wurin ubangijinka a rage maka me yasa bai tsaya a wurin ba sai ya tafi na sai ya koma sama inda ubangijinsa yake ana fahimta ya sake dawowa haka yayi ta yi yana ta jele ya je dawo sannan duk da haka kuma da yaje jikin Sidratul Muntaha ba wai a wurin ne Allah yake ba ai nan shine almunta inda kowa yake tsayawa shi ma sai ya tsaya anan amma ubangiji kuma yana sama shi yasa ubangijin mu madaukakin sarki ya girmama ya daukaka ya kasaita ya buwaya kuma asalin girmama Allah a cikin zuciya da girmama Allah a aqida da ta dace da addinin ka shine ka yarda da cewa ubangijinka yana sama da kowa kowa kuma yana kasa da shi idan akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallama ko ubangiji ya bada labari akan wani abu na siffarsa da yake wannan sai ka gaskata amma kar ka auna da kokolwarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji yana sauka a cikin kowanne dare zuwa sama ta daya zuwa saman wannan duniyar wannan ba za ka kwatanta da kokolwarka ba tunda ya ce yana yi sai ka gaskata manzon Allah ne yake magana ba duk abin da ya faɗa ne dole kokolwarka za ta iya auna maka har ka gane ba amma za ka yi imani da shi irin yadda ya faɗa yadda yake hakan haka ne ya yake yi wannan ba ruwanka ana fahimta ko ubangiji shine wato wanda mutane ba za su taba iya kure sanin sa ba shi ya san su su kuma wala yuhituna bihi ilma ba wanda zai iya kewaye sanin Allah kai da kanka baka gama sanin kanka ba akwai wasu wurare a jikinka har ka mutu ba zaka taba ganin su ba ko ka sa madubi ba zaka iya ganin asalin hakikanin yanda yake ba ba ma zaka saka leka ba kai kanka a jikinka yake amma ba zaka duba ba baka gama sanin kanka ba kuma kana so wai akan Allah sai ka san kokof kai waye jama'a mun fahimta Allah ubangiji ya kara mana imani da tabbaci akan sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta uku darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya daukaka ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ilimin kowa a duniya duk wanda ya san Allah ya san Allah ne da ilmul yaqin amma sai Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ainul yaqin tafiya ce aka yi da shi yaje ga mala'ika kai ana ta ce maka wal imanu bil mala'ikati kai imani da mala'iku ka yarda da cewa mala'iku suna nan ilmul yaqin ne amma ka taba ganin sa shi sai gan shi a wurin wala qalla ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha sannan kullun kana ji akwai sama ka yarda akwai sama amma yaya take a asali a zahiri ba hoton ta ba film akan sama kun ba za a iya yi ba ba komai da zai iya nuna maka hakikanin yanda sama yake amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je an yi da shi ya gani wannan shine ilmul yaqin ai shine ainul yaqin ya ji ga annaba duk annabawan da kake ji ake labarin su sai dai ko ka ji labari ka kare a haka duk ilimin ka sai dai ka tsaya ilmul yaqin shi kuma ya gan su har sun yi musafaha wannan shine ainul yaqin musafahar ta da wadansu su ma zama haqqul yaqin sannan an tafi sai aka kai shi aljanna ya je gani kai duk sai dai kai imani da aljanna ka yarda yaqini ne amma baka da ilmul yaqin shi yana da ilmul yaqin kai shi yana ma da haqqul yaqin da yaje ziyara a wurin sai aka kawo masa giya aka kawo masa madara aka kawo masa zuma sai ya dauki madara ya sha sallallahu alaihi wasallam wannan shine haqqul yaqin yana tare da mutanen sa a nan duniya yana karantar da su alhali jiya yaje ya sha madaran cikin aljanna ya dawo wannan shine haqqul yaqin ba wanda Allah ya taba wannan gatar ba wanda ya taba shan kayan aljanna tukunna har yanzu nan sai an je aljanna kafin a sha sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ai daukaka ce sannan kuma yadda shi idan an masa ba daidai ba Allah zai masa rarrashi. Waɗannan kafirai da suka ƙaryata shi kuma suka ƙiyarda da shi, sai Allah yake ce masa fa in yakfur biha haula faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. Don waɗannan sun ƙiyarda, akwai wanda suka yarda, zo ka gani. Shine aka daga shi je gani, wannan abun zai ƙara tabbatar masa annahu rasulullahi haqqan, kuma zai zo ya iya ya tsaya da kafarsa ya yi yaƙi akan wannan addini da shi ya gane gaskiyar, kuma ya tsaya akan kare martabar ubangijinsa yanda ya gane ubangijinsa sama da kowa. Wannan duk daraja ce da Allah madaukakin sarki ya masa, bi abi huwa wa ummi alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Fa'ida ta hudu, muhimmancin sallah a cikin shikashikan musulunci. Kaf, muna azumi, saukarwa da shi aka yi aka ce ku fara kutiba alaikumus siyam, muna yin zaka wa atuz zaka, saukar da shi aka yi khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, muna yin haji, saukowa da shi aka yi wa atimul hajj wal umrata lillah. Amma da aka zo sallah, sai Allah ya ce zo ka karba duk cikin ibada da zaka yi na bautar Allah da gaba ba abin da yake sallah. Tilda musulmin da za a ce wata sallah za ta wuce bai yi ta ba. Sallar da ta kai darajar da za a gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan tafiyar kafin a bashi ita, duk guzurin da yazo da shi iya abin da ya faɗa an bashi ita ce sallah. Ya gana da ubangijinsa, amma abin da ya dawo da shi na take away din sallah ce. Duk wanda ya yi wasa da sallah yayi wasa da addini, kuma yayi wasa da rayuwarsa. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kirga wanda baya sallah cewa ba musulmi bane. Ko kana kalmar shahada, ko ka ce kai musulmi ne, in dai baka sallah to kai ba musulmi bane, ko da ka rubuta sunanka a cikin sunayen musulmi, ƙarya kake, kai ba musulmi bane. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din, sai wanda yake sallah yake bada zakka kafin ya zama dan uwanku a addini. Don haka duk wanda yayi wasa da sallah yayi wasa da addini, duk wanda yayi girmama sallah ya girmama addini. Ku ga yadda Allah madaukakin sarki ya girmama sha'anin sallah, ku ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama sha'anin sallah har ranar da zai bar duniya sai da ya sake maimaita magana sallah. As-salatu salatu wa ma malakat aymanukum, ina ƙara jan kunnenku akan sallah, 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 sallah. Allah ka bamu dacewa. Fa'ida ta biyar, darajar al-masjidul aqsa. Wannan masallaci yana da daraja ta musamman da har Allah madaukakin sarki ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi daga tafiyar daga Makka sai ya je can, sai zama can ne point inda za a tashi a je sama, ba daga al-masjidul haram aka je sama ba. Ai wannan ya nuna darajar masallacin ta musamman. Sannan da ya je karɓo sallah ya dawo nan ya sake sauka, me yasa ba a tashi daga al-masjidul haram kawai a miƙe ba, sai da ya je can, kuma da ya zo dawowa ma can ya je, wancan shine babbar tasha ta hawa sama. Sannan da ya dawo kuma sallar farko da ya fara yi bayan ya sauko tun da daddare aka je, ya zo ya sallar asuba, sallar farko da aka karɓo din a can ya fara yi kafin daga baya zo ya sallar al-masjidul haram. Sannan aka haɗa masa annabawa, me yasa ba su rako shi an zo an yi sallar al-masjidul haram ba? Ya nuna darajar wancan masallacin ta musamman ce a bayanin al-isra' wal-mi'raj. Sannan da yawa daga cikin annabawa a nan ake musu wahayi, sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya yi tare da sauran annabawa a wannan wurin. Za mu zo a darasi na gaba, idan muka zo akan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, za mu ji ƙarin bayani akan martabobi da darajoji na wannan masallaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, ba a dora sirdin yin tafiya akan za a kai ziyara na musamman domin ibada ga wani masallaci sai masallatai guda uku, da masallacin Allah mai alfarma, da masallacin al-baitul maqdis wannan, da masallaci na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ingantaccen hadisi cikin Bukhari da Muslim. a cikin sahih cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira. Fa'ida ta shida ita ce ashe addini gaba ɗayan sa duka iri ɗaya ne. Shi yasa Allah ya hada annabawa gaba ɗaya kuma suka yi sallah iri ɗaya kuma suka yi tattaunawa iri ɗaya kuma duk annaba suka masa addu'ar alkhairi dukkan su sakon su guda ɗaya ne kuma Ubangiji guda ɗaya ne. Shi yasa Allah da ya saukar da suratul anbiya a cikin ta ya faɗi labaran annabawa tun daga annabi Musa wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan zuwa annabi Ibrahim wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl zuwa annabi Lut zuwa annabi Nuh zuwa annabi Zakariya da ɗansa annabi Yahya zuwa sauran annabawa da Allah ya ta faɗa har zuwa na ƙarshe annabi Isa da mahaifiyarsa sai Allah ya tara su duka yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu wannan al'ummaku al'umma ce guda daya tun daga wadancan har zuwa kanku duk al'umma ce guda daya ni kuma ni ne ubangijin ku ku bauta mu. Fa'ida ta bakwai ita ce addinin musulunci addini ne da ya dace da fitra addinin musulunci ya dace da dabi'ar rayuwar dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallama anan da aka bashi madara da giya sai zabi me madara sai mala'ika ya ce masa hudita ilal fitra ka dace da fitra ta dan adam da yaje sama aka sake bashi sai zage zaben madara. Wannan maganar hudita ilal fitra ya nuna cewa addinin musulunci shine addinin da yafi dacewa da dabi'ar rayuwar dan adam. Duk addinin da ka dauka in ba addinin musulunci ba sai ka rika ganin tafka da warwarar da a cikin sa akwai abin da indai za a bi shi yanda yake addinin strictly to sai ka samu abin da bai dace da dabi'a ta dan adam ba ko kuma hankalin dan adam ba zai iya gaskata shi ba. Amma duk abin da aka fada addinin musulunci zaga ya dace da hankali ya dace da dabi'a. Ina fata ana fahimta. Babu wani abu a cikin addinin musulunci da zaka ji sai ka ji kamar inda ba don addinin ba da bai kamata dan adam a ce haka zai rayu ba amma tsarin ya dace da tsarin rayuwar dan adam. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamu. Fa'ida ta takwas wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi Musa annabi Musa yace masa ni na jarraba banu Isra'ila na kuma gane su fiye da kai kuma ka ce a rage maka. Wato fa'idar da za mu ɗauka a nan ita ce ka riƙa yarda kana girmama waɗanda suka fi ka experience a harka duk ajinka duk matsayinka duk iliminka duk shugabancinka idan akwai dattijai idan akwai ƙwararru idan akwai waɗanda suka fi ka sani ka riƙa neman shawara a wurinsu karka ce komi yadda ka gane haka za ka yi. Da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na annabi Musa wanda ya fi yawa annabi ya fi shi ilimi ai sanan da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanan sanin Allah waye fi sanin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yaje ce masa na fi ka sanin mutane ya yadda ko bai yadda ba ya yadda sai ce je ka roƙa a rage maka. Mala'ika Jibrilu bai hana shi ba yaje roƙa kuma Allah bai ce masa a'a ba za a yi haka ba. Saboda me yasa annabi Musa dattijo ne ya gwada mutane ya fahimci mutane kuma yana da wani abu na experience da ya kamata ya shiyarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah bai girman kai ya ce a Musa ni da Ubangiji ya kai ni can kai ka je ne kai iyakanka nan. Akwai wauta ga mutumin da zai dauka wai shi yanzu ya kai wani matsayin da ba wanda zai nuna masa ya za a yi abu. Akwai wauta da rashin fahimtar hakikanin yadda rayuwar duniya take. Allah ba zai tara komai ga wani mutum ba fa duk ilimin sa. Kana da ilimin ka kafi kowa ilimi a garin ku. Amma wanda bai da ilimi sai zai ce maka amma abu kaza da kai nan a gyara zaman sa. Ina fata ana fahimta. Shi da aka ce wani professor. Saboda yayi karatu ya ga shi ya iya komai. Professor kimiyya ne sai zai ga dan sa shi kuma dan dan naziri ne. Sai ce bari gwada bambancin ilimi na da na dan wannan yaro sai zo ya kawo ashana sai kyasta sai ga wuta sai ce wa yaron kai daga ina wutan nan ta zo sai yaron ya fu sai hure sai ce baba ina wutan ya tafi sai aka bar farfesa yana yanzu ya bi ilimi kenan saboda in ka faɗa mun inda ta tafi ni kuma to daga can ta zo. Saboda haka duk iliminka akwai wanda za ka saurara masa ya gwada maka wani abun. Shi yasa Allah da aka tambaya annabi Musa wa fi ilimi a duniya sai ya ce ni ne, ai gaskiya ya faɗa. Sai Allah ya ce to je ka nemo ilimi a wurin wani, sai ya tura shi wurin wani abdan min ibadina, wani bawa ba a matan sunan zaba ba ko sunan zaba ba faɗa a Qur'ani ba, je ka koyo ilimi a wurinsa, kuma je rinka ba annabi Musa wahala. Na fata an fahimta. Wannan yana nuna cewa karkare na wani da Allah ya bashi wata baiwar, saboda Allah baya tara baiwa gaba ɗaya ga wani mutum guda ɗaya. Wannan kuma babban misali ne abu koyi ga masu mulki. Gwargwado yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba ku mulki, to ku riƙa amfani da mulkinku da basira ta hanyar da kai ka san abubuwa na mulki, amma ba duka mutane ne ka san ɗabi'o'insu ba. Ka ɗauki mashawarta ƙwararru waɗanda idan za su baka shawara za su baka ne professionally, kuma za su baka ne wato da sincerity, ba don abun hannunka ba. Za su gaya maka tsakaninsu da Allah ga abin da ya dace, kuma karka zo ka ce tunda ni ne mai mulki kawai ba haka zan yi ba, abin da na ga dama zan yi. Haka Fir'aun ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, da yayi takama akan wannan ruwan karshe a cikin ruwan aka durmuyar da shi. Ina fata an fahimci wannan fa'ida ta gaba. Shi yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karɓar shawara har a wurin matansa. Kai ba karka zama babba da matanka ba za su iya zuwa su ce kai Allah gafa ta mala akwai gyara a nan. In suka ce ka saurara, in ta faɗi wani abu ka ji ba daidai ba ka ce a'a ba haka ba ne, sai ka gyara mata. Amma wani lokaci matarka za ta yi magana kuma she is making sense, inda za ka tsaya ka nutsu za ka gane akwai abin da za ka iya koya a wurinta. Fa'ida ta tara ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana da shaja'a. Menene shaja'a da Hausa? Jarumta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jarumi ne. In ba jarumi ba, ba wanda zai zo yi wannan tafiyar ya dawo. Umma Hani ta ce masa karka faɗa, in ka faɗa za a samu matsala, kuma yaje ya faɗa abinsa. Da ya fito fa sai ya zauna a jikin masallaci sai ga Abu Jahal. Sai ce ah ya na ganka kamar ka akwai labari ne, sai ce kwarai akwai labari. Ai an san Abu Jahal shine babban abokin gabansa, kuma ya san ba zai daba, amma sai ya gaya masa. Ke me labarin? Sai ce jiya da daddare na je sama. Kamar ya yace eh na je Baitul Maqdis muka yi sallah da wasu annabawa, sannan daga baya kuma na je sama kuma na dawo yanzu gashi nan kana gani na. Sai ce ah idan na tara mutane za ka yi daka faɗa ke kware da gaske. Sai je taro masa jama'a. Ku zo ku ji da kunnenku. Taro mutane aka cika. Sai ce eh gaya musu abinda ka gaya mun. Sai ce yawa na gaya masa ne cewa jiya na je Baitul Maqdis kuma mun yi sallah kuma na wuce, gashi nan Allah ya nuna mun abubuwa da yawa. Bari mu ku bayani. Wannan in ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan jaruntar ba, ai ya san in ya faɗa za a ƙaryata. Kuma mafi yawa sun ƙaryata, suka masa izgili, suka masa tozarci, wasu da suka yi imanin ma suka batsar da imanin a lokacin, waɗanda suke da raunin imani. Amma idan aka tashi faɗar gaskiya ba a jin tsoron za a yarda ko ba za a yarda ba. Za ka faɗi gaskiya ne saboda ya zama hujja a wurin Allah, ka sauke nauyinka, sawa'un sun karɓa ko ba su karɓa ba ka faɗa abinka. Sa mutane su karɓa wannan ba aikinka ba ne, aikin Allah ne. Amma kar ka ji tsoron in za ka faɗi gaskiya, saboda suwa ne ba su yarda ba, suwa ne za su ce kaza, a'a ya zo yana cewa Allah yana sama, to yana ina ne in ba saman ba. A in ya faɗa zai sa wasu su ce ka faɗa abinka, Allah ya ce a amintum man fi sama, a ina Allah yake? A sama. Shikenan wanda bai yarda ba kar Allah ya sa yarda, hukunci yana wurin Allah. Amma abinda Allah yake haka za ka faɗa. In ka ce za ka ji tsoron waɗansu, to ba za ka taɓa faɗar asalin gaskiya ba. Fa'ida ta gaba ita ce falalar sayyidina Abubakar. Wannan ka ayya fito fili. Falalar sayyidina Abubakar, da shi aka yi wannan, kuma da shi aka yi wannan gwagwarmayar, kuma a wurin shi ya nuna kansa. Walladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce yadda wato wani abun mamaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani, wanda zai tabbatar mana da rayuwar barza a wannan tafiyar ta Isra'i. Ba sani ba ko lokaci zai bani dama ambaci wannan. Lokaci ya ƙare. to bar shi gobe zan ga muku bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske ya zama daga cikin jingar gobe kafin kuma mu yi darasi akan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.